Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin manhajar tsi yau Asabar ranar 6 ga watan Janairun shekara 2018 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yaba masu zanga-zangar kin jinin gwamnatin Iran a wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gudanar. Yayin da kasar Rasha ke sukar Amurka kan abin da ta kira katsalan danga harkokin cikin gida na Iran. Jiya Juma'a ne Amurka ta kira taron gaggawa domin tattauna zanga-zangar da ke faruwa a Iran, wadda mutane 22 suka rasa rayukansu da kuma yi sanadiyar kama mutane sama da 1,000. Tun makon da ya gabata aka fara zanga-zanga a manyan biranen Iran na adawa da kuma goyon bayan gwamnati. Haley ta yi kira gwamnatin Iran da ta dakatar da rufe bakin mutanenta ta kuma mayar musu da yanar gizon da aka katse. Ta kuma ce ya kamata al'ummar duniya su ƙara azama wajen goyon bayan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati. Amma masu sukar Amurka a batun ciki har da Rasha da ita kuma da ita kanta Iran sun ce babu ruwan al'ummar duniya game da zanga-zangar da ke faruwa a Iran. Wani ɗan Sudan ta Kudu kuma limamin Anglican ya ce gwamnatin Sudan ta Kudu ba da gaske take ba wajen kama sojojin da suke wa mata da 'yan mata fyaɗe a ƙasar. Limamin cocin wanda ya fito daga lardin cocin na kudancin Sudan, Reverend Paul Yugusuk, ya ce ofishinsa ya bayar da rahoton wata mata mai ciki da wani sojan ƙasar mai ɗauke da bindigaye mata fyaɗe a babbar hanyar Juba. Yugusuk ya faɗa wa shirin muryar Amurka na Turanci game da harkokin Sudan ta Kudu na South Sudan in Focus cewa har yanzu jami'an soja ba su kama sojan da ake zargi da aikata wannan ta'asa ba, wanda yanzu haka ake wanda wato inda haka yake can watakila ma ya ci gaba da tsare mata da bindiga yana musu fyaɗe. A cewar limamin, sojojin da aka ajiye a mahaɗar Aju ne suka tsare matar da mijinta ga ƙarfin bindiga. Cikin watan Fabrairun shekarar ta gabata ne shugaban ƙasa Salva Kiir ya baiwa ministan tsaro da babban hafsan sojojin ƙasar umarnin kashe sojojin da suka yi kisan kai ko fyaɗe wa fararen hula a jihar Yariba. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce hukuncin da ta yanke na dakatar da taimakon da take baiwa sojojin Pakistan zai janyo wa ƙasar rasa kuɗi kusan dala biliyan 2, yayin da manyan jami'an ƙasashen biyu suka shiga cacar baki jiya Juma'a kan yadda ya kamata a yaƙi ta'addanci. Da yake magana jiya Juma'a, wani babban jami'in Amurka ya ce Pakistan ta samu isasshen lokacin da za ta nuna mana cewa ta ɗauki wato buƙatarmu da muhimmanci. Ya ci gaba da cewa mun fito ƙarar mun bayyana manufarmu. Abin mamaki, ba mu ga wani mataki da aka ɗauka akan abin da muke zaton za mu gani ba. Tun ranar Alhamis ne gwamnatin Trump ta sanar da cewa ta dakatar da taimakon da take baiwa sojojin Pakistan. Hakan kuma zai kasance har sai Islamabad ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki kan ƙungiyar Taliban ta Afghanistan da kuma ƙungiyar Haqqani. Kamar yadda jami'ai suka bayyana, cikin taimakon da aka dakatar akwai tallafin kayan yaƙi har na dala biliyan 1 da kuma kuɗi har dala miliyan 900 da ake biya don gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci. Koriya ta Arewa ta yi maraba da tayin da Koriya ta Kudu ta yi mata na zaman tattaunawa a babban mataki ranar Talata mai zuwa a ƙauyen Fommujob, wanda ya raba kodoyin biyu da ba a yaƙi ciki, amma tattaunawa za ta kasance ne kawai wato kan wasannin Olympic. A cewar ma'aikatar haɗa kan zirin Koriya jiya Juma'a ne, wato jiya Juma'a ne Koriya ta Arewa ta aika da saƙon cewa ta amince da tayin da Koriya ta Kudu ta aika mata na zama don tattauna batun wasannin Olympic da kuma yadda za a inganta dangantakar dungurgum. Mai magana da yawun ma'aikatar Baek Tae-hoon ya ce ana kyautar tsammanin kuriyoyin biyu za su yi amfani da hanyar tattaunawa da aka farfado domin tabbatar da wanda zai jagoranci zaman tattaunawa da za a yi a mako mai zuwa. Duk wani zaman tattaunawa tsakanin kudu da arewa ana kallanta ne a matsayin wani yunkurin farfado da dangantakar zirin Koriya wanda zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin. Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta bayar da babban tallafin gaggawa da bai taɓa ba da irinsa ba a duniya na dala miliyan 50 ga ƙasar Yemen domin taimakawa sama da mutane miliyan 22 da ke cikin buƙatar tallafin gaggawa. A wata sanarwa jiya Juma'a da ƙaramin ministan sakataren agaji ya aika, wato ta wannan sanarwa ne ke bayyana hakan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Kuma barkanmu da ganin sabuwar shekarar miladiya ta 2018. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan tsawon lokacin da mace mai shayarwa ya kamata ta baiwa jaririnta wajen shayar da shi nono. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan ƙoƙarin da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Neja wajen faɗakarwa akan kare yara ƙanana daga kamuwa da cutar tarin fuka. Shima rahotonmu na uku zai yi magana ne akan rigakafin cutar ƙyanda da ke gudana a faɗin jihar Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na huɗu zai yi mana magana ne akan alfanun haihuwa a asibiti da kuma zuwa asibitin koda kuwa an haihu a gida lafiya lau. Rahotonmu na biyar zai yi magana akan ƙoƙarin da likitoci mata a maraɗin jamhuriyar Nijar ke yi domin taimakawa kiwon lafiyar 'yan uwansu mata da kuma ƙananan yara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Kwana ta koyi shi ga heli
Wani ƙwararren likitan mata da yara ya bayyana tsawon lokacin da ya kamata mata masu shayarwa su bai wa jariransu wajen shayar da su nono. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin barko ta jihar Kano, ya bayyana adadin tsawon lokacin da ya kamata jarirai su yi akan nono ɗaya a lokacin da aka sanya shi akan nonon.
Ƙwarai da gaske, a duk lokacin da ta ɗauko ɗanta ta ɗora shi akan nono, lalle ne ta bar shi akan nonon nan sai ya saki da kansa. Ba kuwa zai saki da kansa ba sai ya samu abin da yake bukata daga nonon nan. Ba kuma zai samu abin da yake bukata daga nonon nan ba sai ya kai kamar yadda na gaya ma tsawon minti akalla 10 zuwa 20 yana shan nonon kafin ya samu abin da yake bukata. So inda za ta jarraba ta gani lokacin da ya saki da kansa, to koda za ta kawo ruwa ta bashi, na tabbatar mata ba zai karba ba, saboda cikin sa ya samu abin da yake bukata, domin abin da yake bukata yana karshen kashi na abincin da zai ci a wannan lokaci. Inda za ta dora shi akan nono ya fara shan nono ya samu tsawon kimanin minti 10, sai ta juya shi ɗayan nan ma ya kai minti 10, to in suka tashi a wannan lokacin bai ci abinci ba, kuma rama zai ci gaba dai, domin jikinsa bai samu abin da yake bukata ba daga jikin ainihin ita nononta. Saboda haka yana da kyau iyaye su sani cewa a duk lokacin da aka dora ɗa akan nono ba za a cire shi ba sai ya saki da kansa. Kuma za ta fuskance ni idan ta fara dora shi akan nono, za ta ga cewa ya ci gaba da sha, yana kokarin ƙara kankame ta, domin ya dade akan nonon sannan ya fara samun sakon da yake bukata, shine wannan ainihin creamy milk da za ta dinga zuwa, wanda ba za ta kwanta ba. Da akwai misali da za ta tabbatar da abin da nake gaya mata. In ta dauko ɗanta yanzu za ta fara ba shi nono, ta matsi nono a ƴan roba ko ƴan kofi ta ajiye shi. Idan ta fara ba shi nono ya kai kamar kimanin minti 10, ta matsi nono ta ajiye, kaga muna da sample 2, to ta dora shi akan nono har sai san da ya saki, to ta matso nono, kaga muna da 3, to ta kira wacce bata na aka matsa. In ta zo ko dai ta rantsa mata cewa ɗaya kaɗai ne nono a ciki, ko kuma in an ce mata duka nono ne an ce mata, to za ta rantsa cewa to ba na mace ɗaya bane, saboda tsabar bambancin a bayyane yake. Shi wannan na 3 in za ta ajiye shi ko awa nawa zai ba zai kwanta ba, ko awa nawa zai ba zai kwanta ba, yana nan murtuka yadda yake. Shi kuma na farkon kana ganin sa, zaka gane ruwa ne kamar an watsa haka dan faro-faro, an watsa gari a cikin sa. Shi kuma na biyun zaka ganshi ruwa ne da maiko droplet a kansa. Na 3 shine ainihin nono za ta gani zalla ba zai kwanta ba. To wannan anan iyaye suke barin shayarwa.
Shi wannan nono mai muhimmanci yakan zo daga minti nawa zuwa minti nawa da fara shayar da yaro?
Allah, daga minti 10 zuwa minti 20 sannan zai fara zuwa, ya danganta da girman nonon mace. Akwai matar da za ta zo ta ce maka wai an ce mata nonon ta ba shi da maiko, ba haka bane, ya danganta da girman nonon mace. Wacce nonon ta suke manya, galibi wannan za ka ga cewa akwai ruwa a cikin sa fiye da wacce nonon ta suke kanana. Idan wacce take nonon ta kan kanana ne, ta dora danta a kan nono, za ka ga cewa minti ba zai dau minti da yawa ba kafin ya kai kan ainihin wannan abin da yake bukata. Shi ko wanda nonon ta yake da yawa, za ka ga cewa ruwan galibi kamar yadda muka yi bayani sai an shanya ruwan sannan za a je kan abincin. To inda za ta ringa bashi tana cewa ta bashi nan, kuma su mata ga ta da san ado, wai kada ya kishan sai ta ce wai nonon ta daya fa daya tsaho, saboda ya fa daya girma daya kawai yake sha. Saboda haka suke kokarin raba musu duk sanda su sha, sai sun sha duka biyun. To a wannan lokacin kawai suna bata wa kansu lokaci ne, shi kuma yaran suna kyara kale shi inda cututtuka za su shigo jikinsa, domin baya samun abinci da sinadaran da za su kare shi daga cututtuka. Saboda haka dole wannan matsaloli su ringa faruwa.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Neja, masana kiwon lafiya na ci gaba da fadakarwa yanda za a kare yara ƙanana daga kamuwa da cutar tarin fuka. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsali.
Tarin fukar dai na ɗaya daga cikin cututtuka da ke hallaka jama'a, kamar yadda masana harkar kiwon lafiyar suka tabbatar. Dr. Yahaya Na'uzu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
Shi wa'innan cututtukan ba wai suna bacewa ba ne su wuce, kwari ne da germs da suke in our environment suna cikin tare da mu ne a kowane lokaci suna jiran jikinka kan jikinka ya kwanta ne sai su tashi su same ka idan aka samu full immunization aka samu rigakafin nan shi kadai zai iya hana ka yaran da zai hana su da samun wannan tarin fuka
din shi tarin fuka ne ina ce ko sai manya ne ashe har da yara
a ai shi sa muke fara immunization ai da su ko yi specifically kaga ba manyan ne ake rigakafin wannan ba eh su yara din saboda ba su da rigakafin su kanjikin su bai kwari sosai ba yana damun su sosai shi yasa yana daya daga cikin rigakafin da ake kowa da bai yi ba wannan lalle yana da wasan da make kiran shi ne da rayuwa ne
eh amma shi tarin fukan nan yana kisa ranka yadda kamar
sosai wani lokaci in ya fara din nan zai zo ya zamana ya kai wanda zai kawo maka pneumonia da sauransu wanda zai sa ai ba za ka isa samun iskan da za ka ja a jikinka lalle kan yana kawo matsala sosai ba abin da za a yi wasa da shi ba
kuna fama da shi a nan Naija koko
dai da sauki kasan saboda dai inda ne muke samun taimako daga wurin jama'a suna samun yin wannan rigakafin muna so a ci gaba da bamu goyen baya muna so mu zama nan gaba jihar Naija ya zama nan jihar Naija ne da cuwuwtukaka da yake mata akwai abin da za a yi an yi kuma mutane za su iya ci gaba da rayuwarsu na jin daɗi da kula da iyalansu na zuwa karatu da sauransu ba tare suna damuwa da rashin lafiya
ko baya ga wannan dai masana harkokin kiwon lafiyar dai sun bayyana cewar idan har kungiyoyi da shugabannin addinai suka sanya hannu wajen fadakar da al'umma ta wannan fuska to babu shakka za a samu nasarar da ake bukata Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Bauchi ma ana ci gaba da gudanar da rigakafin cutar kenda mai nakasa yara wani lokacin har da halaka su Amina Abdullahi Girbo ta aika mana da rahoto
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa ya bayyana yadda suka gudanar da allurar rigakafin cutar kenda a fadin jihar Bauchi da kuma irin nasarorin da suka samu.
An samu nasara sosai don local government ɗaya ne ma na first round din da muka yi, don yanzu har yanzu ba mu samu result na second round din ba. Don mun raba state din kashi biyu, kashi na farko mun dauki local government 13, sannan kashi na biyu muka dauki local government 7. To local government na 13 da muka fara shine sakamakon shefito yanzu, wanda local government mai karancin coverage ko result ko kuma yawan yaran da aka cover shine mai 95% giya da local government, kuma su ma wannan 5% din ba za mu kyale su ba. Yanzu haka muna neman more support da su wannan 5% da muka ga ba coverin din su ba according to shi data din mu. Muna so mu samu dama su ma mu soke koma cikin ƙauyuka mu same su mu musu, amma sauran duk mun samu coverage din da muke so daga 98% na 99% yawanci haka ne, wasu ma mun samu 100% da muke so. Amma ba ma so mu hakura da wannan sai mun tabbatar duk wani yaro yake jihar Bauchi mishi wannan allura ta tenda. To daga wajen WHO ne state dama ta karkamanta, state ta ba mu miliyan 27 na wannan campaign din na measles throughout the state, wanda kuma an yi amfani da shi ya kai da yanda ya kamata. Amma har yanzu saboda wasu dalilai akwai da aka ga 1% wani waje, 2% waje, wasu al'umman ba su yadda bane sun fito. Dan akwai wasu wanda suka samu turjiya da su sosai musamman ta can arewa. Akwai wasu rumor suke ta faruwa a Yobe cewa wai ana bin yara, ana musu allura akai, ana waye-waye, saboda haka suka kiyadda ma da samsam a musu allura. Yanda muka ta zuwa su iyayen kasa da malamai dai aka yi ta zuwa tukunna da kyar suke da aka bai wa yaran su. To wannan saboda time shi abin da yake da lokaci, kuma in ka tsaya kwana daya biyu baka resolve din shi ba sai ka ga lokacin campaign ya wuce baka samu ka cimma wasu ba, saboda mun bata lokaci a wajen. Amma duk da haka first round din mun sami ne karancin local government da muka samu shine mai 95%, wanda kuma ba wai mun hakura bane, su ma zamu koma din zamu musu. WHO din sun nan muka ga magana da su, dan mun yi meeting din, amma kuma irin side talk din mun yi magana inje za su yi supporting din mu sauran kanana percentage na community. Dan muna da wanda muke kira monitoring survey din nan shine yake nuna mana cewa a wannan al'umma akwai yara kaza wanda ba musu ba. To wannan result muke so mu amfani da shi mu shiga yanzu haka muna da shi, amma ba za mu iya bayarwa ba saboda akwai abin da muke kira mop-up shine wanda yake ba mu dama sauran kanana waje muke gani ba mu cover ba su mu je mu cover. In muka gama wannan muka tantance gaba daya da result na mop-up din da result na asalin campaign din muka hada shi, to shine zamu ci gashi abin da muka samu.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Likitoci da jami'an kiwon lafiya sun kara jaddada muhimmancin haihuwa a asibiti ko kuma garzayawa zuwa asibitin koda kuwa an haihu lafiya kalau a gida ne. Halimatu Abdullahi ta zanta da wata jami'ar kiwon lafiya game da alfanun ziyartar asibitin.
Malama Sa'adatu Ahmad, jami'ar da ke kula da ɗakin haihuwa a asibitin da ke ƙarƙashin hukumar lafiya a matakin farko na ƙaramar hukumar Malam Maduri, ta yi mana ƙarin bayani.
Haihuwa a asibiti ya fi muhimmanci akan a ce za ta haihu a gida ko da ma malamar asibitin za ta haihu. Saboda wani abin aikin da za a same a cikin asibiti, idan kin kai malamar asibiti gida to ai wannan kayan aikin babu shi, dole sai dai a cikin asibitin nan. Idan mace ta fara ganin ɗaɗarorin haihuwa dai, kamar misali a ce zubar da jini ko zubar da ruwa ko ƙarancin jinin shi kanshi yana hana mabiya ta fito da wuri, bayan nan kuma ciwon kan shi ma yana ɗaya daga cikin haɗarin haihuwa. Saboda a asibiti ne za a ɗaura miki na'ura da za a ga jinin nan naki hawa ai, saboda kar ki samu da ikilamsiya,
wato ciwon jijjiga.
Yawwa, ciwon jijjiga. Kin ga idan malamar asibiti kika kai gida za ta karɓa haihuwarki ba ta da wannan kayan aikin. Amma idan an ce a cikin asibiti ne akwai wannan kayan aikin, za a yi nan take idan an ga za ki faɗa cikin wannan jijjigar, za a magance miki da wuri. Kin ga wannan hima yana da muhimmanci fiye da a ce kin zauna kin haihu a gida.
To wani lokacin kuma za ki ga wasu matan sun samu shi musamman wannan jijjiga a farkon kafin su haihu ko kuma bayan sun haihu ko kuma suna gab da haihuwa. Me yake jawowa suke fadawa irin waɗannan matsalolin?
Abin da yake janyowa suke fadawa irin wannan matsalolin shine dai kamar yadda na miki hailau bayani da ciwon kai farko, kin san suna farawa da shi. Idan sun fara da ciwon kai, jinin nan ya riga ya hau. Idan ba a sha maganin da jinin ya sauka yayi karba, to wannan yana ɗaya daga cikin alamar da mace za ta fara jijjigan nan. Kuma ba a so a ce mace bayan ta haihu ma ta fara jijjigan nan, gara a ce da cikin take yin jijjigar da zarar ta haihu ta daina yin wannan jijjigar. Ni jan hankalin da zan yi ga 'yan uwana mata akan su ringa zuwa asibiti haihuwa, saboda mahimmancin haihuwa a asibiti ba za ma ki taba kwatanta ni da haihuwa a gida ba. Ko mun malamar asibitin kika dauka kika kai ta gida, kayan aikin babu shi a gida, dole sai a cikin asibiti. Dan haka ni ina jan hankalin 'yan uwana mata, da zarar mace ta samu ciki inda ya kai wata hudu, to ba ta daura kawance ko aminantaka da ita da asibiti. Duk irin wani ciwo da za ta ji shi, kace da ta je ta wai ko chemist ne ko wanda daban ta ce haka, a rubuta mata magani ta sha, ta zo ta asibitin nan har iya lokacin da Allah zai kawo ta lokacin haihuwar ta. Da zarar ta ji alama daya na naƙuda, to karfa ta ɗauki wani lokaci ta tawo cikin asibiti, ta Allah ya raba ta da abin da yake jikinta lafiya, kuma a zo wajen kariyar lafiyar yara.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar kuwa, likitoci mata ne suka yi hoɓɓasa wajen taimakawa kiwon lafiyar 'yan uwansu mata da ƙananan yara. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Likitoci mata a karkara na ya bakin kokarinsu wajen ba da kulawa ga lafiyar takurinsu mata da na ƙananan yara. Hasalima Madam Bubakar Aishatu, shugaban asibitin garin Sarkin Yamma da ke jihar Madarumfa, ta bayyana cututtukan da ke hadabar ƙananan yara da ma zuwa mata awo domin binciken lafiya.
Wanga lokacin dai majina ne da zawo muna samu yan kwa musu.
Eto ga likita ta Sarkin Yamma, kuna da isasshen magunguna kuwa?
To muna da magani bakin gulgudan mu, amma muna bukata so a taimake mu a ba mu magani.
Ba nan mata suna zuwa awo kamar masu ciki haka?
Mata tabarkalla wallahi suna zakkuwa awo. Muna samu mata na zakkuwa awo, ana musu awo wallahi.
To duk wannan cutuka da kika zana, watakila akwai kira da zaki ma mata ko?
Ga cutuka da na zana, kiran da zane ma mata game da majinan gaba mara ko, yanzu lokacin da yake murce ciki lokacin sanyi ne, ya kamata a zanki sa ma yara rigar dare da fulluna, ka a bar su cikin sanyi a kula da su, kuma daga an ga suna rishin lafiya a yaro a zabura a kawo su likita, kenan wannan yayi sauki ka yaro ya shiga cikin wani hali.
To mata masu ciki fa?
Mata masu cikin cira da nike musu cigaba da awo, suna zakkuwa amma su cigaba da awo. Awo na da muhimmanci. Uwaye maza, kiran da zani musu su taimake mata, kamar in yaro bai da lahiya kai uba kana nan, kai da matan ku zo tare ko, kuma in yi mata na zakkuwa awon ciki kenan ka kula da ita, kana in kana iya kawo ta ma ka kawo ta, kenan ba mace kada ne, in yaro bai da lahiya mace kada ke doka uba, in kana gida kai ma ka tai tare da ita.
Duka a kokarin da likitoci ke wajen wayar da kan mazauna karkara tasirin zuwa likita, waɗansu mata a karkarar Sarkin Yamma sun bayyana alfanu zuwa asibiti kowane lokaci.
Muhimmancin kawo yaro likita a kare lafiyar shi da uwarsa.
Mata masu ciki ko kuna zuwa awo?
Muna zuwa awo saboda adiba cikinka, lahiyar ɗanka da kai, saboda masasarar cizon sauro ta kama ka, in muka zo ari haka zaki iya jininka adiba a gani.
Dangance
da zuwa likita, muna zuwa likita saboda kare lahiyarmu da yaranmu, game da kokarin da likitoci ke badawa saboda kare yara na goye da masu cikanna, game da masasarar cizon sauro, saboda masasarar cizon sauro matsala ce wadda ta dangance tana shahon mace mai jinna biyu da yaro na goye zuwa dan shekara biyar. Tana iya kama yaro, kaga yaro na zabire-zabire, yana make-make, a ce higarwa, a ce menene, to masasarar cizon sauro ita ke kawo haka.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Nijar, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu. Amma ko mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin, yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.